Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Juma'a 19 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Mula ya bincika abubuwa daban-daban har 11 wanda ake zargin cewa alamomi ne cewa shugaba Donald Trump ya yi karanta ga shari'a. Wasu rokoki da aka cilla sun faɗo a unguwannin da jama'a ke zaune a kudu maso gabashin Tripoli. Hambararren shugaba Umar al-Bashir na ƙasar Sudan da gwamnatinsa sun takaita amfani da kafafen sada zumunta lokacin da ake zanga-zanga bijirewa gwamnatinsa.
To kanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji fashin baki kan rahoton binciken zargin haɗin bakin Trump da Rasha a zaben Amurka.
Wayannan fa yanda suke aiki, ba su yadda da kowa ba a aikin su, ba irin na mutane da za su je su ranka dade to Allah ba mu izini mu ne kaza su ba ka suke aiki a dokance kowa ima za su ne kasu.
To wai shin wace irin ciyawa aka gayyaci gwamnan jihar Bauchi ya zo nan Amurka a tattauna a kai?
Ko wani irin ciyawa wanda yana iya tsira har a hamada?
Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin lafiya uwar jiki na Hawa Umar, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya bincika abubuwa daban-daban har 11 waɗanda ake zargin cewa alamomi ne cewa shugaba Donald Trump ya yi karantsi ga shari'a. A kokarin da yake na hana binciken da ake yi na koshin Rasha ta yi katsalandan a zaben 2016 da Trump ya lashe, amma ya kasa tabbatar da niyyar shugaban don karya doka. Rahoton mai shafuka 448 da aka fitar jiya Alhamis ya nuna babu wata shaida cewa Trump ko masu taimaka masa a yakin neman zaɓe sun haɗa kai tare da Rasha don su yi katsalandan don taimaka ma kwamitin yakin neman zaɓen Trump na shekara 2016 wajen galaba kan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat, yayin da takardun binciken da yawa suka nuna alaƙa tsakanin mutanen da suke da alaƙa da gwamnatin Rasha da kuma ɗaiɗaiku da suke cikin kwamitin yakin neman zaɓen Trump. Shaidu ba su isa don kafa ƙwaƙƙwarar hujja kan zargin laifukan ba, abinda Mula ya rubuta kenan. Duk da haka rahoton ya nuna irin yadda ciki har zuka Trump yayin ta ƙoƙarin kawo cikas ko na kasu ga binciken da ake kan zargin Rasha ta yi katsalandan a harkokin yakin neman zaɓe. Wasu rokoki da aka cilla sun faɗo a unguwannin da jama'a ke zama a kudu maso yammacin babban birnin ƙasar Libya Tripoli a jiya Alhamis a ci gaba da makonni biyu na yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da suke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma dakarun ƙungiyar kishin ƙasa Libya LNA da ke da asali a gabashin ƙasar. Har-haren da aka kai a gundumar Al-Suni sun faru ne kwana guda bayan da aka hallaka mutane 7 lokacin da aka harba wani makamin roka a yankin da jama'a suke da yawa, wanda kungiyar LNA wadda kwamanda Khalifa Haftar yake jagoranta a kokarin kamawa. Wasu mazauna yankin sun dora alhakin har-haren kan dakarun Haftar, zargin da LNA ta musanta. Kwamitin Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ta ɗora alhakin harba rokokin da aka yi ranar Laraba a kan LNA, ta kuma ba da sammacin kamo Haftar da kuma wasu manyan jami'an gabashin ƙasar. Hambararren shugaba Umar al-Bashir na kasar Sudan da gwamnatinsa sun takaita amfani da sanannun kafofin sada zumunta lokacin da ake zanga-zanga bujirewa gwamnatinsa, amma miliyoyin 'yan Sudan sun samu wasu hanyoyin kaucewa wannan hani, suka kuma samu damar tara wasu mutane don yin zanga-zangar lumana. A daren ranar 8 ga watan Afrilu, kwanaki uku kafin a yi wa Bashir juyin mulki, wata 'yar asalin Sudan Sara El Hassan ta sa ido kan Facebook da Twitter, tana bidiyon abin da yake faruwa kai tsaye daga Khartoum a kwamfutarta daga gidanta da ke garin Phoenix daga jihar Arizona a nan Amurka, kuma labarin yana gudana a shafinta na Twitter. Kafofin sada zumunta shi ne hanya mafi inganci a gare ta don haɗawa tare da bayyana abin da yake faruwa a can gida da sauri. Al-Hassan ta ce wannan shi ne ya ci gaba da haɗa mutanen Sudan da suke cikin gida da kuma ƙasashen waje, amma kuma ya kiyaye lafiyarsu da kuma samun labarai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin Turkiya da Amurka kan siyan makami mai linzami daga Rasha, gwamnatin Ankara tana duba kungiyar tsaro ta NATO, abinda take gani a matsayin kan ƙarin matsaya akan takaddamar siyan makaman. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya yi gargaɗin wannan watan cewa makomar Turkiya kungiyar tsaro ta NATO tana cikin hatsari idan gwamnatin Ankara ta yarda ta karɓi S-400 makami mai linzami na Rasha, abinda ya janyo maida martani cikin fushi daga mai magana da yawun shugaban Turkiya Ibrahim Kalin. Gwamnatin Washington ta yi ikirarin makamin mai linzami na S-400 wanda wa'adin da za a mika shi shine watan Yuli, yana barazana ga tsaron da tsarin sojojin kungiyar tsaro ta NATO a Turkiya, musamman ma sabon jirgin yakin samfurin F-35. Rasha tana ci gaba da kera S-400 don yin gogayya da fasahar F-35. Ku yi abin da ya kamata, ku kada ƙuri'a amincewa, sakonnin da alamomi da aka kafa jikin gidaje a fadin birnin Al-Kharira ke dauke da su kenan, babu wani bayanannen adawa. Tallan da masu goyon bayan gwamnati da suke kira don a kwaskwarima ga kundin tsarin mulki da zai baiwa shugaban kasar Egypt Abdel Fattah El-Sisi da zai ci gaba da zama a ofishinsa har zuwa shekarar 2030.
Labaran duniya kenan aka saurara. To, kamar yadda aka ji ji Alhamis Attorney General din Amurka William Barr ya saki rahoton binciken zargin haɗin bakin kwamitin yakin neman zaben Trump da ƙasar Rasha a zaben shugaban Amurka. To, amma sai da aka tace rahoton kafin aka sake shi ga jama'a saboda a saka yi wasu bayanan sirri. Ganin yadda abin ya zo da takaddama a gabanin sakin rahoton da kuma gabanin nan, na tuntuɓi Dr. Muhammad Kabir Hassan, wani masanin harkar makamashi da wutar lantarki a nan Amurka, wanda kuma ya lakanci harkokin siyasa da zamantakewar kasar, inda na fara da tambayarsa halaccin kafa kwamitin binciken matun farko, sai ya ce
abin da ya faru shine lokacin kamfe na zaben shugaban kasa na 2016 na kasan nan. Shugaban kasa Trump, hukumar bincike ta FBI ita ne wanda take bincika komai a kasan nan, ta lura da cewa akwai wayanda suke cikin campaign dinsa kamar suna magana da 'yan Rasha, akwai bayanai da suka fito lokacin campaign na wani dozier na wasu bayanai cewa ya je Rasha ya yi wasu abubuwa, duk sun fito. To, wannan ne yasa Daraktan FBI na lokacin James Comey ya ce a sa ido ko akwai wani abu ne da ke faruwa ko 'yan Rasha suna son su taimaka ma campaign dinsa. To su suka sa ido suka rubuta takarda ba haka kawai suke sa ido ba sai su rubuta takarda sun je kotu ta ba su dama to kotu ta ba su dama su sa ido din akan initial abinda suka gani to akan wannan ne bayan shi Trump ya zo kuma ya ci zabe November aka nada shi shugaban kasa su directocin bincike da James Comey na FBI da na CIA da counter intelligence da NSA suka je suka bashi bayanai akan harkokin bincike har da wannan cewa ana binciken campaign dinsa akan wasu suna magana da yan Russia ɗaya daga ciki George Papadopoulos wanda ya yi aiki a campaign dinsa to daga wannan ne to shi kuma Trump sai ya nuna bai ji daɗi ba kullun yana cikin mita da complaint akan cewa dama yan FBI wai ba sa son shi so suna so ne su masa zagon ƙasa wata rana da abin ya kai masa kawai yana tashi ya ce ya kori director FBI din daga aiki
Doctor kafin mai nisa baka ganin kamata a ce an ankar da shi kamar yadda suke zargin cewa bisa tsari kamata a ce mai kai akwai fa wasu da ake ganin suna dasawa da yan Russia ko mutun yaki neman zaben ka kamata ankar da shi Trump din
a'a ai abinda suka ce ba wai suna binciken sa bane suna counter intelligence ake ce mishi aikin counter intelligence shine idan kuka ga wani adversary wani abokin gaba yana so ya kawo muku barna to yana cikin aikin su su sa ido su ga waye zai magana ma me yake so yayi kuma su wayannan fa yanda suke aiki ba su yadda da kowa ba ka gane
haka
a aikin su don irin wannan ne yasa lokacin ma shugaban kasa da ke kai ma ba lokacin wanda yake neman takara ba Nixon irin wannan binciken ne yasa irin nado bayanan da suka yi yasa har aka nemi ya tsige shi dole ya sauka so su fa ba irin na mu na kasashe masu tasowa bane da za su je su rankai dade don Allah ba mu izini mu ne ka kaza kaza su ba haka suke aiki akwai doka yanda ta ba su tsarin su yi aiki kotu suka je suka samu akwai kotu na musamman da take ba da izini da su rubuta takarda sun kai gaban wannan alkalin ya ce ya dace a counter intelligence a dokance to shikenan kowa ya ma za su je kashi to abin da ya faru kenan kotu suka je kotun leken asiri akwai kotu na musamman ta ba su wannan damar shine suka tafi suka fara yin wannan to amma da yau shugaban kasa dole ne su zo su masa bayani saboda wanzu kuma harkan security kasa duka don har da wannan din don ya sani
to doctor abinda kuma bangaren Trump din ke cewa kuma shine daga cikin abubuwan da aka kafa hujja da su har da wasu bayanan da bangaren Clinton koko kwamitin yakin neman zaben Clinton ya biya kudi aka tattaro shi ma an yi amfani da shi
wajen suna ganin Russia dozi
yawa suna ganin me isa akai amfani da bayanan da aka samu daga bangaren da ke gaba koko ke gogayya da bangaren Trump akai amfani da shi aka kafa hujja
abinda su suka ce masu bincike yanda bayanan suka iso su har da wannan dozi din an dauka an kai ma babban senator Republican John McCain mai rasuwa sannan kuma da suka sami labari suka ce ai sun fada ma sun yi acknowledging wannan bayanin a kotu cewa bayanan ya fito daga some of the bayanai sun fito daga nan adawa ne amma wannan ba zai hana su su bi su je su tabbatar da diddigin gaskiyar magana ba
Dr. Hassan kenan ke fashin baki kan rahoton mula to zamu kawo muku ci gaban wannan hirar a shirmu na hantsi har yanzu muna nan Amurka inda gwamnan Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar ya kawo wata ziyarar aiki Aliyu Mustapha Sokoto ya tambaye shi musabbabin wannan ziyarar sai ya ce
to alhamdulillah na zo New York a dalilin gayyata ta musamman da wani sashe na Majalisar Dinkin Duniya tare da haɗin kan ƙasar Sin, wato China, suka yi min saboda in zo a tattauna a yi bita a kan wani shiri na musamman da wata jami'a a ƙasar Sin da ake kira Fujian University of Agriculture and Forestry, wato jami'ar aikin gona da inganta dazuzzuka da ke wata jihar Fujian da ke ƙasar Sin ka shirya. Wato shi wannan shiri ya ƙunshi wani ƙididdiga da wannan jami'ar ta yi ta binciko wani irin ciyawa wanda yana iya tsira har a hamada.
Kana magana abun nan a China take, amma kaka a Amurka, me haɗin wancan abun na China da Amurka ne?
Wato abin ya fara karɓuwa ne a ƙasashen duniya, musamman ƙasashen duniya masu tasowa. Ita ƙasar Sin ɗin ta nemi taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya akan ta shigo cikin wannan shiri, saboda shirin nan zai taimaka wa wani kuduri da ita shi Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi, wanda ake a Turanci ake kira SDGs. Wannan shiri na wannan na ƙirƙiro ciyawan nan da aka yi zai inganta aikin gona, zai inganta hana yaduwar hamada a wurare da dama, zai kuma taimaka wajen ba da tallafi wa mutanen da ba su da hannu da shuni a ƙasashen duniya masu tasowa.
Ita wannan ciyawar da ake ci, ce ko ta dabbobi ce ko ta tsiro ce ko ta mecece?
Ana amfani da ita ta hanyoyi da yawa. Na farko dai, tana hana bunƙasuwar hamada. Dan ita ƙasar Sin ta yi amfani da wannan ciyawa a wuraren da da take da hamada, yanzu ta mai da su sun koma wuraren noma. Kuma bayan haka, ana amfani da ita wajen abincin dabbobi. Wanda ni sha'awar da wannan abu ya bani shi ne, tun farin farko za mu iya amfani da wannan ciyawa a arewacin Najeriya wajen hana shigowar hamada. Bayan haka, za mu yi amfani da wannan ciyawa wajen hana rikice-rikice da yake faruwa tsakanin makiyaya da manoma, musamman a ƙasar Najeriya a yanzu.
Wani sai gilar an bada jami'ar Hilifat.
Gwamnan Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar kenan ke bayani kan wani shiri na amfani da wata ciyawa ta musamman wajen hana kwararowar hamada da wato samar da abincin dabbobi. Zari a ji ƙarishin wannan shirin a shirinmu na hantsi. Yanzu kan bari mu koma gefe guda, Hawwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki. Masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki, wacce ni Hawwa Umar zan gabatar. A yau a cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan cutar histoplasmosis. Histoplasmosis cuta ce da ke shafar huhu sakamakon shakar gurbatacciyar iska ko ƙura, kuma ƙwayar cutar tana yaduwa ne daga kashin tsuntsaye da jemagu. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Isa Adamu Mavu, likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karɓar haihuwa ta Ashafa. Kazalika, ƙwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa. Likita, barka da warhaka.
Barkanmu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraronmu ƙarin bayani akan cutar histoplasmosis?
Cuta ce da take aukuwa bayan mutum ya shaki ƙura ko wata gurbatacciyar iska, da wannan ƙura ko wannan iska take kunshe da wasu al'amura wanda sukan kawo matsala a jiki, musamman ko da huhu na ɗan adam. Misali, lallai histoplasmosis cuta ce wadda ake samun ta sakamakon shakan ƙura ko iska, abin da ya shafi wanda ya gurbata da kwaya kwayar cuta. Wannan kwayar cutuka kuma kanana ne, sannan kuma kwayar cuta ta funga ita take haddasa wannan cuta.
Menene alamomin cutar?
Dama histoplasmosis cuta ce da take haddasa matsaloli a cikin huhu sakamakon shan iska ko kura da aka yi wanda ta gurbata da wannan kwayar cuta ta fungi. Alamomin wannan cuta wani lokaci mukan gaya masu sauraro suna kama da mura, misali da muka sani, amma daga ƙarshe mukan gano cewa mura bace. Alamomin sun hada da tari, sannan kuma yoyon hanci, misali saboda wannan tari da ake ta yi da yawa yakan kai kuma daga ba a samu ciwo cikin kirji sosai.
Alamomin ta na daga cikin tari mai tsanani kenan?
Tari mai tsanani na ciki, saboda wannan tari da ake ta yi da yawa tana da tsanani, tarin ta kan haddasa daga baya ciwon cikin kirji saboda an yi ta yin tarin da yawa sosai.
To likita, suwa suka fi barazanar kama wannan cutar a cikin al'umma?
Wanda suka fi saurin kamuwa da wannan cuta a cikin al'umma su ne yawanci masu ko ayyuka na gini, misali ko ayyuka na rufe gida ko kamar abin da shafi jinke daki ko sabubuwa. Sannan wasu masu aiki kamar ayyuka na hanya, kamar yin kwalbati ko gada ko wani abu, duk wani abin da shafi data mu'amali da abin da shafi kura ko kasa yana iya haddasa wannan, musamman indai wannan kurar ko kasan tana gurbace da irin wannan kwayar cutar.
To likita, mai cutar yakan iya yada ta ga sauran al'umma?
Lallai mai cutar yakan iya yada ta, saboda duk lokacin da ya tari, ya fudda tari a cikin mutane ko ya atishawa, lallai wannan muna tunanin zai iya haddasa. Idan ya zamto mashar iska tsakanin mutane ba ta da yawa, mutane sun zauna inda iska ba ta shiga da fita sosai, lallai da alaman idan ya tari wani na kusa da shi, kusa haka sosai, zai iya, akwai yanayin zai iya kamuwa da wannan cuta kwarai.
Ta tari kawai ko atishawa ake iya kama wannan cutar? Misali, ba iya kama ta mu'amala?
Lallai ta mu'amala ba sosai ba. Abin da ya shafi mu'amala dai sai abin da ya shafi kaman ko in yi tarin bai wanke hannunsa ba, ko kuma yi tarin bai amfani da abin da ya shafi ko handkerchief ko sun mana ya toshe hancinsa ko baki ba. Wato ba a son ne kawai in yi tarin ko atishawan ya zamto cewa ya fidda wannan kwayar cutar bayan yana tare da ita. To lallai yana faruwa haka din bayan yayi tari ko atishawa din, kuma bai mashigar iska tsakanin mutane ba ta da yawa, yana iya yada ta ga wasu. Lallai abin da ya shafi mu'amala kuma sai dai yayi mu'amalanci kaman abin ko kaman kofi na shan ruwa ko wani abinci, sannan bayan wannan abun ba tsafta a ciki, bi ma'ana bayan ya gama bai wanke hannunsa ba ko bai amfani da wani tsumma da ya toshe bakinsa ko hancinsa ba. To lallai in aka samu mu'amala da wannan abin da ya shafi abin da yake da su ba tare da ya wanke hannayensa ba, wani zai iya kamuwa in yana kusa da shi kwarai.
Menene illar histoplasmosis idan har ba a dauki matakin da ya dace a lokacin da kuma ya dace ba?
Histoplasmosis tana kawo illa a cikin jiki, musamman idan yadda kika ce in ba a dauki mataki da farko ba. Zan so masu sauraro su san cewa abin da ya shafi cuta dai a jiki, lokacin da mutum ya gano yana da cuta, to sai ya ruga zuwa asibiti mafi kusa, wannan shine zai fi taimakawa masa a wannan lokaci, saboda bai san ko zaman sa da yake a gida zuwa su lokuta ba tare da ya je asibiti ba, ba taimakon kansa yake ba, kuma daga baya ba a je ko ina ba, sannan cutan kuma tana ci gaba da masa illa a jiki. Daya daga cikin alamomi da ake gano cewa kamar a asibiti kenan, saboda yawanci illolin zai kai ga sai an je asibiti daga baya.
Menene illar? Ta kan kai ga mutuwa ko rasa rai?
Kin san mun magana cewa cuta ce take haddasuwa ko take faruwa take shafan huhu, misali bayan huhun ta samu matsala an je asibiti, za a je a wasu yan guje-guje, idan ya zamto cewa huhun ta kama abun ya rikice sosai ya kai ga wasu yanayi haka, misali, to lallai yana iya shafar daya daga ciki ko biyu daga cikin wannan huhun. Sannan kuma yawanci ayyuka da ya kamata a samu yana gudanuwa lafiya cikin huhu, misali akan samu matsalan da hakan bai iya faruwa, to sai a samu matsala. Na farko shine zai samu matsala wurin shan shakan numfashi daga iska daga waje, misali yawanci bugun kirjinsa, misali yana bugun zuciya yana zamo da sauri, shi karan kansa bayan shaki iskar daga waje kuma na jin matsaloli a ciki, tunda muka shaki iskar daga waje cikin huhun mu take tafiya gaba daya, ga kuma huhu ba lafiya saboda wannan matsala aka samu, to sai ya zamto cewa huhun yanayin a tafiyar da numfashi da take yi shi kuma yana jin zafi sosai a ciki, tana lalata huhu daga karshe, sannan kuma ba dauki mataki da ya kamata ba daga karshe, lallai ta kan kai ga mutum ya rasa rayuwarsa.
Kamar masu waɗannan ayyuka da ka kirga a baya, ayyukan da ake mu'amala da kura, misali masu gina titi ko kuma gini ko kuma ayyuka da makamantan haka, akwai wata rigakafi da za su karba domin kare kansu daga kamuwa da cutar?
Lallai ba wata rigakafi da ya kamata su karba da farko, sai dai hanyar kariya, misali duk lokacin da za su yi aiki a irin waɗannan wurare muna ba su shawara cewa su dinga amfani da abubuwan kare jiki, misali wanda muke kiransu personal protective equipments, wato ƙa'idoji da ake bi wurin kiyaye ciki saboda kar a samu matsala daga waje. Daga ciki akwai abin da ya shafi abin rufe hanci da baki, to ya zamanto cewa nan fanda wannan shakan iska daga waje zai zamanto cewa kawai a waje yake saboda ya riga ya rufe hancinsa. Wannan ita ce mataki na farko da ya kamata su dauka, saboda mun yi magana cewa ana samun ta ne kawai ta bangaren shakar iska daga waje da ake yi. Sannan kuma da zo na yi bayani, ko na son ƙarin bayani har yanzu, cewa kaji da muke kiwon su a gida da kuma tsuntsaye da sauransu, asali wannan cutar daga wurin su yake, saboda lokacin da suke mu'amala a ƙasa, misali ko daga sama, sukan iya ko bayan gida ko kashi misali ya sauka a cikin ƙasa ko kura, to ya zamto mutum ya zo yana aiki a cikin wannan kura ya samu matsala. To lalle su ma masu aiki a gidan gidaje kamar na kiwon kaji ko tsuntsaye, su ma suna da rawa da ya kamata su taka wurin kariya. Misali ya zamto cewa hannayen su ko ma aiki suke karkashin wani ya tabbatar da cewa wannan wanda ya sa su aiki, misali suke aiki karkashin sa, ya samu su wannan kaya na kare kansu saboda kar su samu illar wannan kwayar cuta.
To idan wannan kwayar cutar ta shiga jikin dan adam, tana daukar lokaci ne kafin ta bayyana?
Da farko ba ta nuna alama da farko. Akwai abin da shafi garkuwan jiki wanda kowace cuta da take shigowa daga waje, sannan kuma akwai muhimmanci da ake sake samu daga jiki saboda garkuwan jikin mutum. Misali idan mutum yana da garkuwan jiki mai dan karfi sosai, lalle yakan iya jimawa, ma wasu sukan kai shekara ɗaya da wani abu ma ba ta rin samu matsala ba. To amma kar ki manta, tunda mun ce shakan kura ce ta kawo wannan, hala ba su daina aiki ba, suna aiki kullum. To lalle ana iya samu daga baya ayyukan da suke ta yi, suna jimawa, sun yi ta ayyuka da yawa tun lokacin da abun bai da matsala. Misali so suna kan aikin basu daina ba, to ana iya samu matsala saboda sun jima suna aikin, tun ma ba matsala har aka zo aka sake samu matsala. So alamomin su gaskiya daga farko wasu sukan iya ma boyuwa ba a ganin su, sai daga baya mutum ya jima sai ga yana tari ko yana fidda wasu alamomi kamar abin da shafi mura, amma kuma ba cutar mura bace.
To ita cutar takan dauki lokaci a cikin kasa bata mutu ba?
Mun yi magana dazu abin da shafi kwayan halittu na cututtuka. Wannan kwayan halittu na cututtuka kanana ne ba ma iya ganin su, sannan ko a asibiti ma sai man fanda abin da shafi na'ura kafin a samu ganin su yadda ya kamata. To lalle tunda mun magana cewa kaji da tsuntsaye bayan suka yi bayan gida abin ya gurbata da kasa, lalle suna cikin kasa kuma suna raye, saboda in ba a raye suke ba ba za su kawo wannan matsala ba. To saboda haka suna raye zuwa wasu lokuta su ma, a wannan lokacin da suke raye idan mutum ya zamto a wannan wuri da ya suke din, ko a wannan wuri da wannan matsala ta faru, kuma mutum yana aiki kamar ayyuka da muke magana dazu, to lalle zai iya kamuwa da wannan magana rayuwa, lalle suna iya rayuwa a cikin kasa. Misali
to likita, yaya za mu kwatanta yawan mutanen da ke kamuwa da cutar musamman ma a nan Najeriya?
Kamar nan kasar mu Najeriya, dama yawanci wannan cututtuka da muke bayani histoplasmosis na ɗaya daga cikin cututtuka da ake yawan samun su a kasashe masu tasowa, wanda na san Najeriya muna ɗaya daga ciki. Kwanakin baya ba a jima ba, kungiyar kiwon lafiya ta duniya wato World Health Organization ta fito da wani abin da shafi bayani akan wannan, cewa lalle kasashe masu tasowa kamar Najeriya misali, ana iya samun masu wannan cututtuka sama da miliyan ɗaya a shekara, saboda kin san yawanci ayyuka da ake samu a kasashe masu tasowa, na san akwai irin wannan ayyuka, misali gine-gine, gina aikin titi da sauransu. Misali lalle yana iya faruwa a kasashe masu tasowa kamar Najeriya. Sai dai abin da suka yi bugana a wannan shafin su shine, yakan zamanto cewa wasu da yawa ba a iya gano su kamar da muke magana dazu.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Isa Mawo,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaishe ki, yanzu kan ga Muhammad Baballe da labaran duniya amman fa a takeice.
Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya bincika abubuwa daban-daban har 11 waɗanda ake zargin cewa alamomi ne shugaba Donald Trump ya yi karantsi ga shari'a a ƙoƙarin da yake na hana binciken da ake yi na ko shin Rasha ta yi katsalandan a zaben 2016 da Trump ya lashe, amma ya kasa tabbatar da niyyar shugaban don karya doka. Wasu rokoki da aka cilla sun faɗo a unguwannin da jama'a ke zama a kudu maso yammacin babban birnin ƙasar Libya Tripoli a jiya Alhamis, a ci gaba da makonni biyu na yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da suke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma dakarun ƙungiyar kishin ƙasar Libya ILNA da ke da asali a gabashin ƙasar.
To masu sauraron mu, da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kafin mu yi sallama da ku, muna ta iyalan Alhaji Usman Mahmud Abdullahi Galadiman Katagun, da na Alhaji Muhammad Ino Bello Shatiman Bauchi, da kuma na Alhaji Muhammad Abdullahi Mai Shanu ɗaurin auren ƴaƴansu da za a yi gobe Asabar da ƙarfe 11 na safe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanta mana labaran duniya, da kuma CD da ya haɗa mana sautin da kuma
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.